This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata, 10 ga watan Disamban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zara da kanun labarai.
Isra'ila ta ce ta karbe ikon wani yanki da ke Golan, inda ta kai hari kan masana'antun makamai da ke Damascus bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya. Daruruwan 'yan gudun hijirar Siriya sun yi jerin gwano a mashigar kudancin Turkiyya domin koma ƙasarsu bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya akan yakin ƙasarsa da Rasha.
A cikin shirin bayan labaran duniya, za ku ji cewa hukumomi da masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun yaba wa gwamnati da hukumar zaben ƙasar Ghana kan yadda aka gudanar da babban zaben ƙasar cikin lumana.
An yi zabe lafiya, kuma yadda aka tsara zaben ya yi kyau. Mutanen Ghana sun yi kokari saboda an yi komai cikin tsanaki.
Biyo bayan hamɓarar da shugaban Siriya Bashar al-Assad a ranar Lahadin da ta gabata, Isra'ila ta kwace iko da wani yanki na tuddan Golan tare da kai hari kan cibiyoyin kera makamai da ke kusa da birnin Damascus. Za mu kuma kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, wanda zai yi duba kan zaben ƙasar Ghana. Amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin shan labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Bayan haɓɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya, Isra'ila ta ce ta karɓe ikon wani yanki da ke Golan, inda ta kai hari kan masana'antun makamai da ke kusa da Damascus. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sa ya ce Isra'ila tana fargabar cewa wasu makaman Siriya na iya faɗawa hannun ɓata gari. Gideon Sa ya ce,
"That's why we attacked strategic weapon systems like..."
Shi ya sa muka kai hari kan cibiyoyin makamai kamar makamai masu guba da makamai masu linzami da masu cin dogon zango da kuma rokoki domin kada su fada hannun masu tsatsauran ra'ayi. Prime Minister ya ce Isra'ila ba za ta bari duk wani mai adawa da ƙasar ba ya kafa wani sansani kan iyakarta. Iyakar da ke tsakanin Isra'ila da Siriya ta kasance tun bayan yarjejeniyar yakin Yom Kippur na shekarar 1973. Sai dai wasu manazarta sun ce sabon lamarin zai iya kai ga cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Siriya. Daruruwan 'yan gudun hijirar Siriya sun yi jerin gwano a mashigar kudancin Turkiyya a lardin Kilis domin koma ƙasarsu bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. 'Yan Siriyan sun shaida muryar Amurka cewa suna farin cikin komawa ƙasarsu. Muhammad Daha, wanda ya yi gudun hijira zuwa Turkiyya a shekarar 2014, yana daga cikin 'yan Siriyan da suka yi layi a mashigar don komawa garinsu tare da 'ya'yansa biyar. Daha ya ce a da ba zai iya komawa ƙasar saboda yakin, amma a yanzu yana matukar farin ciki da rikicin ya zo ƙarshe. Ya ce zai koba garinsu na Aleppo tare da 'ya'yansa biyar, kuma yana da yakinin za a samu zaman lafiya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya akan yakin ƙasarsa da Rasha. Shugaban ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Kyiv tare da madugun 'yan adawa na Jamus Friedrich Merz, "Ukraine na son kawo ƙarshen yakin fiye da kowa. Ko shakka babu ƙudurin diplomasiya zai ceci rayuka da dama." Zelensky ya kuma ce a shirye yake ya bada damar a tura sojojin kasashen waje don taimaka a ƙasarsa kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Rikicin da ya shafe kusan shekaru uku ana gwabzawa. An da ya fara batun sasanta rikicin da ke tsakanin Rasha da Ukraine ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump. Trump, wanda ya gana da Zelensky a birnin Paris a ƙarshen makon da ya gabata, Trump yace zai kawo ƙarshen yakin a cikin dan kankanin lokaci, ya kuma yi kira da tsagaita bude wuta da tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin mafi girma a Turai tun bayan yakin duniya na biyu.
Tunan ba da jimawa ba, Zara za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Hukumomi da masu sa ido na ƙasa da ƙasa da suka hada da kungiyar tarayyar Afirka ta AU da kungiyar rayar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ma kungiyar kasashen renon Ingila ta Commonwealth duk sun yaba wa gwamnati da hukumar zaben kasar Ghana da jami'an zabe da na tsaro da jam'iyyun siyasa da kafafen yaɗa labarai kan rawar da suka taka wajen tabbatar da nasarar gudanar da zaben na Ghana. Hukumomin sun bayyana matsayar tasu ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Accra. Wakilin mu Idris Abdullahi Bako na dauke da karin bayani.
Da take jawabi a taron manema labaran a Accra babban birnin Ghana, Sahle Work Zewd, tsohuwar shugabar kasar Habasha, mashugabar tawagar sa ido kan zabe na tarayyar Afirka, tace gudanar da zaben cikin lumana na ƙara tabbatar da demokradiyyar kasar.
African Union Election Observation Mission.
Tawagar masu sa ido a zabukan kasashen tarayyar Afirka ta yaba al'ummar Ghana bisa jajircewa da suka yi na tabbatar da tsarin demokradiyya, wanda hakan ke nuni da yadda aka gudanar da babban ban kasar a ranar 7 ga watan Disamba 2024 cikin lumana. Gaba ɗaya tsarin zaben ya bi ka'idojin yanki da na ƙasa da ƙasa. Alhaji Muhammad Namadi Zambo, jagoran tawagar sa ido na kungiyar ECOWAS, yace masu kada gura'a sun yi zabe cikin yanayi mai kyau ba tare da tsangwama ko takurawa ba.
ECOWAS Electoral Observation Mission.
Tawagar masu sa ido kan zabe ta ECOWAS na taya al'ummar Ghana murna tare da yi musu fatan ci gaba da samun zaman lafiya, daukaka da ci gaba. Kungiyar sa ido ta Commonwealth a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Botswana, Dr. Mokgweetsi Masisi, yace sun lura an baiwa na ƙasassu da tsaffi fifiko, sai dai kuma sun lura da ƙalubale a wasu rumfunan zabe don wurin kada ƙuri'a yayi wa masu amfani da keken gurage tsaye.
A final report with key recommendations will be submitted to the Secretary General and shared with the government of the Republic.
Rahotonmu na ƙarshe mai dauke da muhimman shawarwari za a mika shi ga babban sakatare kuma a raba zuwa ga gwamnatin jamhuriyar Ghana da basu ruwa da tsaki da sauran jama'a. A gefen taron, tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya kuma jagoran tawagar kungiyar ECOWAS, Alhaji Muhammad Namadi Zambo, ya yaba hukumomi da al'ummar Ghana bisa yadda aka gudanar da zaben kan tsari a hira ta musamman da ya da muryar Amurka.
Alhamdulillah, an yi zabe lafiya kuma yanda aka tsara zaben yayi kyau. Mutanen Ghana sun yi kokari saboda an yi komai cikin tsanaki kuma bisa ga yanda dokar zabe ta sa. Mataimakin shugaban kasa ya tabbatar da cewa ba shi ne zaben nan ba. Nan da nan tunda sassafe ya fito karfe 9:30 yayi bayani wa 'yan jaridu da 'yan kasan Ghana, kuma yayi ma wannan murna John Mahama wanda ya ci zaben nan. Wannan ya ƙara ba da zaman lafiya.
Alhaji Namadi Sambo ya ce yadda 'yan takara ma suka gudanar da yakin zabe abin koyi ne ga kasashen Afirka.
Yanda kowa ya bi doka, aka bi tsari yanda aka shirya wajen zaben nan. Kuma yawancin campaign da aka yi an yi shi ne akan bukatu na mutane, saboda haka wannan abun koyi ne na cewa an zo zabe amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman a zabe shi zai yi wa jama'a. Ina ganin wannan abun koya ne sosai.
A daren jiya dai, tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama na babban jam'iyyar adawa ta NDC, wanda ya lashe zaben Ghana da kashi 56.55 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, ya yi jawabin amincewa da nasararsa bayan hukumar zabe ta ayyana shi wanda ya lashe zaben kasar a hukumance. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. To sashen Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Bayan shekaru tana adawa da matsin lambar da take fuskanta daga ƙasashe akan gurɓatar yanayi, China, babbar ƙasa mai fitar da iskar gas a duniya, tana neman a ɗage mata dokar kotun ICJ ta duniya da ke Hague. Tun a makon da ya gabata ne, ƙasashe da ƙungiyoyi sama da 100 suka gabatar da hujjoji a gaban kotun ƙolin ta duniya dangane da alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe kan sauyin yanayi, da kuma ko ya kamata a ɗorawa wasu ƙasashen alhakin ɓarnar da suke haddasawa. Ma Jinmin, wakilin China, ya yi ƙorafin rashin amincewa da ɗaukar alhakin gurɓata yanayi a cewar wani rahoto da cibiyar bincike ta Gratam kan sauyin yanayi da muhalli ta fitar. Ya ce an shigar da ƙararraki fiye da 2,000 kan sauyin yanayi a duk duniya, amma galibi masu da'awar na fuskantar babban ƙalubale wajen samun sakamako mai kyau. Ɗaya daga cikin 'yan tsiraru masu ɗauke da bakamai da ke fafata da sojojin Myanmar sun yi ikirarin cewa sun karɓe ikon sansanin soji na ƙarshe a wani gari mai matuƙar mahimmanci a yammacin ƙasar, tare da samun cikakken iko kan iyakar ƙasar da Bangladesh mai tsawon kilomita 270. Karɓe ikon yankin Mandaw da sojojin Arakan suka yi ya sa ikon da ƙungiyar ke da shi a arewacin jihar Rakhine ya faɗaɗa, sannan kuma ya nuna wani ci gaba a yunƙurinta na samun 'yancin kai. Har ila yau Rakhine ta zama cibiyar yakin basasar Myanmar, inda masu rajin kare demokradiyya da wasu tsiraru masu ɗauke da makamai suke neman 'yancin cin gashin kansu, inda suke fafatawa da shugabannin sojojin ƙasar waɗanda suka karɓi mulki a shekarar 2021 tun bayan da sojoji suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi.
A gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi gabas ta tsakiya. Biyo bayan hamɓarar da shugaban Siriya Bashar al-Assad a ranar Lahadin da ta gabata, Isra'ila ta kwace iko da wani yanki na tuddan Golan tare da kai hari kan cibiyoyin ƙera makamai da ke kusa da birnin Damascus. Grace Alheri Abdu na ɗauki da fassarar rahoton Linda Grandstein daga birnin Kudus.
Prime Minister Isra'ila Gideon Sa'a ya ce Isra'ila ta damu matuƙa cewa wasu makaman Siriya na iya faɗawa hannun waɗanda ke son cutar da ƙasar Yahudawa.
That's why we attacked strategic weapon systems.
Yace shi yasa muka kai hari kan muhimman wuraren da za su iya zama makamai, kamar misali sauran makamai masu guba ko makamai masu linzami masu cin dogon zango da rokoki, domin kada su fada hannun masu tsatsauran ra'ayi. Yayi magana ne bayan da sojojin Isra'ila suka karɓe wani yanki da ba a musayar wuta tsakanin Isra'ila da Siriya. Prime Minister Isra'ilan ya ce Isra'ila ba za ta bari duk wata runduna da take gaba da Isra'ila ta kafa kanta kan iyakar kasar ba. Sai dai manazarta Isra'ilawa sun ce Isra'ila na kallon abubuwan da ke faruwa a kasar Siriya matsayin wani batu na cikin gida na al'ummar Siriya, kuma tana fatan jagoran 'yan tawaye Abu Muhammad al-Golani zai iya kulla dangantaka da Isra'ila.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Tace na san zahiri cewa Isra'ila tana da wannan alaka da Kurdawa a Syria. Sun tuntubi gwamnatin Isra'ila, sun ce za su ba da hadin kai. Don haka Kurdawa da kuma DOS na tuddan Golan na Isra'ila su ma suna aikewa da sakonni iri-iri na zaman lafiya ga Isra'ila. Iyakar da ke tsakanin Isra'ila da Syria ta kasance iyakar Isra'ila mafi kwanciya hankali na tsawon shekaru sakamakon yarjejeniya da aka cimma bayan yakin Yom Kippur na shekara 1973. Sai dai wasu manazarta sun ce sabon yanayin zai iya kai ga cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Siriya.
A gaida Grace Alheri Abdu da fassarar rahoton Linda Grandstein. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Zabi yana fitowa na sakamako guda biyu ne, a yi nasara ko ba ka yi nasara ba.
In ka duba abin da ya faru election gada aka yi ko zaɓen gada aka yi, mun san kamar yana zuwa, amma ba ga yanda ya faru yanzu ba. Abin da muka hange na zo mun san munci kuma da nisa, amma ba irin wanda nisan ba.
Mun rubuta kaddara mai tawakkali ga Allah.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. To daman dai an ce rana ba ta ƙarya, gashi a kwana a tashi Allah nuna mana ranar da ƙasar Ghana za ta kammala zabenta na shugaban ƙasa, kuma ta je ta ɗauki tsohon shugaban ƙasanta ta wanke shi sarai ta maido da shi a matsayin sabon shugaban ƙasa. Ina muku maganar John Dramani Mahama, mutumin nan da ya yi mulkin ko kuma ya shugabanci ƙasar daga shekarar 2012 zuwa 2017, wanda kuma yanzu ya dawo sake ɗarewa akan kujerar mulki bayan da ya kada mataimakin shugaban ƙasa mai ci yanzu, wato Mahmud Bawumia na jam'iyyar NPP. To yan ƙasar Ghana kam da dama da ke ƙasashe daban-daban sun nuna farin cikin su game da wannan sakamako da aka samu, kamar yadda za ku ji su suna faɗa muku.
Ni ne Khalifa, ina nan Germany born. Muna murna, muna gode ma Ubangiji da ya sa murna cikin zuciyarmu, kuma special mun da muke Europe nan. Gode ma Allah da koda shi Mahmud Bawumia ma ya ci ma da ya muna daji, amma abin da ya sa ba mu sun ya ci ne don saboda ko ya ci wayan ga mutane su nawa za su gwada mai abin da zai yi shekara takwas, ba abin da suka kulla wallahi, shede kudin kaya ta zuwa bisa.
Sunana Adam Abul Bashar, ni dan gane ne amma mazaunin Najeriya. Mun yi matukar murna, za mu ce alhamdulillahi John Dramani Mahama ya sake dawowa kan karagar mulki. Fatar mu shine Allah Ubangiji ya sa kar jama'a su yi da na sanin dawowa da shi.
Sunana Abdul Karim Al-Hassan, Ghana a cikin kacin kuma su ne fito. Ina mazaunin nan Yamai. Na jira da saboda Mahama ya taba mulki, mun san mulkin shi yadda yake. Ya gina hospitals, ya gyara airports, international airport, kuma ya gina schools. Kuma shi mutum ne kamar magana yana saurarawa. Ce sa na ji dadi na aka maido shi. Da kuma ni inda na ji dadi, yanda ba ma ISIS ba su ma announce kamar zabe wanda ya ci ba, amma sai Bawumia ya kira Mahama. Ya mai congratulation, ya burge ni sosai, ya ga yana gwana maturity cikin democracy.
To madalla, to wakilinmu da ya tashi ya takanas ta Kano daga nan Washington ya je can Ghana, wato Baba Yakubu Makeri, ya zauna da wakilai ko kuma karabai ko hadamai guda biyu na bangarorin manyan jam'iyyun nan guda biyu da suka fafata, ya shirya muhawara tsakanin Alhaji Audu Arif, wanda wato dan kwamitin zartaswa ne na ita jam'iyyar da ta yi nasara ta NDC, ya haɗa shi da Alhaji Salim Mansuru Bamba, wanda shi ne babban jami'in gudanar da abubuwa ɓangaren wato yankin Ashanti, domin ita jam'iyyar NPP shi ne wakilinta a can. To kuma sun taɓa abubuwa da dama daga ciki wanda suka haɗa da yadda suke ganin yadda zaɓen ya gudana, da me ya janyo shan kayan shi Mahmud Bawumia da dai sauransu. Bari in barku da su.
Da farko sashen Hausa na muryar Amurka yana yi ma duk jam'iyyun duka barka, kuma yana yi ma al'ummar Ghana baki ɗaya barka na wannan nasarar zaɓe da aka yi cikin kwanciyar hankali. Abinda muke so da farko mu sani, ya kuka ga wannan zaɓen da aka yi? Da farko bari in fara da Alhaji Audu Arif, tunda ku ne kuka yi nasara a wannan zaɓe. Ya jam'iyyar wato ɗan jam'iyyar NDC wanda ɗan takaranku John Mahama shi ne nasara, ya kuka ga wannan zaɓen da aka gudanar?
Zaɓe dai kamar yadda ake kullum, an yi zaɓe lafiya, an ƙari lafiya. Ko da dai akwai wuri kaɗan da yake ɗan tangarɗa yanzu, wannan tangarɗa ina ganin kamar abu ne da yake za a iya a magance shi, ba abu ne da yake zai zama abin tashin hankali koko. Domin in ka duba abin da ya faru, election gada aka yi ko zaɓen gada aka yi, NDC irin jan da suka yi ma NPP, ina ganin kamar ba abin da ya kamata mu tsaya ma muna gaddama ta juna ba ne. Inda an koda dai mun hangi abin yana zuwa, mun san kamar yana zuwa, amma ba ga yanda ya faru yanzu ba. Abin da muka hangi na zo, mun san munci kuma da nisa, amma ba irin wanda nisan ba.
Daman da abin da zan tambaya ma kenan gaba, wato daman kuna sa irin wannan abu haka na faruwa?
Yana faruwa kowane shekara takwas in ka duba ƙasar Ghana, ana canjin gwamnati. Bai kai lokacin da za mu iya mu yi wani abin da yake za mu iya mu sake ba. Mun iya mu sake wata rana. Ba abin da ba mu kai inda za mu iya mu zarce shekara takwas nan ba. Domin in ka duba
mutanen Ghana suna ganin shekara hudu yayi kadan a baka ka aiki mulki kai mulki ka iya ka sake abubuwa cikin shekara hudu sai sa waɗanda suka zana constitution ma suka da kaman a'a bari mu yi su ƙara mai shi shekara hudu. Shekara hudun nan in ya iya ya wani abin kirki ko mutane sun saurare shi sai su ƙara mai shekara hudu. To amma ba wanda zai yi shekara takwas kan kujera ya ce kaman a'a ya kawo wani abin da yake gwada wanga excuse ne abin da ya sa ban iya na yi kaza ke gaba abin da ya sa ban iya na yi ba wanda zai doki wannan. Shekara takwas ya isa mutum ka sake abubuwa.
Wato daman kun san za ku yi nasara ne kenan.
Wannan yana aje mun san mun yi nasara kan wannan. Na biyu shi ne akwai kunci cikin ƙasan. Una kunci talakawa na wahala. Sai kuma lokacin nan in kai ma gwamnati magana gwamnati talakawa suka yi magana wannan ba batun party ba. Talakawa na kuwa. Sai kaga an gwamnati ya fito ya ce ƙarya ake. Yunwa ko shi kaga yunwa ba abin boyewa ba.
Yawa mun kai ga wannan bari kuma in ji daga bakin Malam Salim. Malam Salim ya kuka ga wannan zaben? Dama abu ne da kuke tunanin hakan ya faru ko dai a'a?
Alhamdulillah ina godiya kwarai-kwarai da gaske. A ƙarshen gaskiya wannan zabe mun daga cikin campaign da shugaba wanda yake rike da tunanin da Alhaji
Malam Salim da cire muryarka daga murya sosai ba a jinka.
Da shugabanmu Dr. Alhaji Mahmud Bawumia muna ganin cewa da yadda Allah za mu yi nasara. Da amma ka duba sakamakon zabe da muka gani a jiya har zuwa yau ga har shugaba Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da kansa ya fito ya yi magana da internal coalition na MPP da muka yi ya nuna cewa tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama shi ne wanda ya yi nasara. A kan haka tun hukumar zabe ba su fito sun yi ba da sakamakon zabe ba don jefa kawun don cewa yadda za a yi mu samu zaman lafiya cikin kasar. Zabe yana fitowa da sakamako guda biyu ne. Ka yi nasara ko ba ka yi nasara ba. A kan haka mutanen Ghana sun yi magana so loudly decisively kamar tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama shi ne wanda suke son da zaman shugaban kasa 2025 zuwa 2028. A kan haka mun rukuni kaddara don yi tawakkali ga Allah muna fata kyautata zato da aka yi ma tsohon shugaban kasa ya cimma buri na dukkan mutanen Ghana mu ci amfani shi. Muna kyautata zato kan haka domin akwai alƙawla da dama da ya yi mana muna fata wayannan alƙawali da iya cika. A wannan lokaci da muke cikin abinda ke faruwa da yake bai zama mana abin jin daɗi ba kuma demokradiya da muke yi bai ba da dama bayan an kare zabe ya kamata muna girma cikin demokradiya. Partin da ta lashe zabe tana murna wanda kuma DP wanda ke mulki da bai zabe ba ta gefa ta wurkancewa alhamdulillah yadda ta kare.
Wato ta amince da shan kai.
Ta amince da cin kai. Akan haka ka duba yanzu haka da muke magana za ka samu dundunmi da dama ana zuwa ana inda kaya daga dundunmi a some places da ke akwai duk waɗannan ababen nan bai dace ba. Domin inda muka kai matsayi a Ghana da mutane ke kwaikwayon ɓangaren demokradiyya bai kamata a wanda lokaci a ce MPP ina mai Dr. Mahmud Bawumia bai fito ya ce kamar mun amince da sakamakon zabe ba da wannan lokaci za a yi ake kama wani abu ya faru tashin hankali ya abu.
Yawa to Malam Salimu tun da dai ka riga ka ce kun amince da shan kai na wannan ko kuma kun amince da rashin nasara. To a tunaninka menene kake ganin ya haddasa wannan rashin nasara da Bawumia ya yi ko kuma da ya sa bai kai labari ba a wannan zaben da aka yi?
Dalili guntu ne. Mun yadda Mahmud Bawumia ya isance da mutanen Ghana da dama ya san cewa akwai kunci cikin kasan Ghana, amma sai labarin da muke ba mutanen Ghana ne kunci da ke cikin kasan Ghana ba kana kawai ba. COVID ne ya zo ya afaɗi duniya baki ɗaya, wasu yayi ɗin ba ya zo yau duniya baki ɗaya kaya na hauhawa, farashin kaya na hauhawa. Duniya baki ɗaya ba inda kake ganin akwai farashi yana zuwa ƙasa da makamancin su. Amma da yake mu muna cikin developing country.
Ƙasa mai tasowa, na'am.
Ƙasa mai tasowa kuncin yana da yawa. To shi mutane ba su samu mafita. Saboda shi ya zamanto kai shi mutane a ni kani na mutane sun tsaya kan kunci ne suka yi vote a wannan bangare. Waɗanda suke cikin jam'iyyar NPP da suke ganin cewa ba za su iya su vote ba wani political party ba, yawancin su ba su fito sun zo sun jefa kuri'a ba. Din ka duba turnout din cikin shekarar da so far da muka yi, it is around 57.6%.
Wato waɗanda suka fito suka kada ƙuri'ansu ba su fi kashi 56 ba cikin ɗari.
Cikin ɗari, asa da lokacin da figan da na samu ke da su waɗannan mutane nan ba su fito sun yi zaɓe ba, saboda shi yawanci ba za su samu MPP ba za ta yi nasara ba.
To mun gode Malam Salimu, bari mu je ga Alhaji Audu Arif. Alhaji Audu, kaji maganganun da Malam Salimu ya yi, zan nemi ka mai da martani amma bari mu baka tambayar da zaka ansa mana, in ka mayar da martani sai ka ci gaba da bayaninka. Kai ta ɓangaren ku menene kake gani yayi dalilin da yasa tsohon shugaban ƙasa John Mahama yayi nasara a wannan zaben da aka yi, amma kana da minti ɗaya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salimu ya yi.
To madalla, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana, wace mu zo mu ci gaba. Kuma kamar yadda kuka ji inda suka tsaya daga nan za mu dora mu fara duban waɗannan abubuwan ne suka taimaka wa Muhammad ci zaɓen nan ya sake dawowa matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana. Muna godiya ga shi Baba Yakubu Makeri da kuma baƙin nasa Alhaji Audu Arif da kuma Alhaji Salim Mansur Bamba. Ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington, mun ba ku lafiya.
Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Bayan haɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya, Isra'ila ta ce ta karɓe ikon wani yanki da ke Golan, inda ta kai hari kan masana'antun makamai da ke kusa da Damascus. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideonsa ya ce Isra'ila tana fargabar cewa wasu makaman Siriya na iya faɗawa hannun ɓata gari. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya akan yakin ƙasar sa da Rasha. Zelensky ya kuma ce a shirye yake ya bada damar a tura sojojin ƙasashen waje don taimaka ƙasar sa kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Rikicin da ya shafe kusan shekaru uku ana gwabzawa. An da ya fara batun sasanta rikicin da ke tsakanin Rasha da Ukraine ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump. Trump, wanda ya gana da Zelensky a birnin Paris a ƙarshen makon da ya gabata, Trump ya ce zai kawo ƙarshen yakin a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Bayan shekaru tana adawa da matsin lambar da take fuskanta daga ƙasashe akan gurɓatar yanayi, China, babbar ƙasa mai fitar da iskar gas a duniya, tana neman a ɗage mata dokar kotun ICJ ta duniya da ke Hague. Tun a makon da ya gabata ne ƙasashe da ƙungiyoyi sama da 100 suka gabatar da hujjoji a gaban kotun ƙolin ta duniya dangane da alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe kan sauyin yanayi, da kuma ko ya kamata a ɗorawa wasu ƙasashen alhakin ɓarnar da suke haddasawa. Martin Min, wakilin China, ya yi ƙorafin rashin amincewa da ɗaukar alhakin gurɓata yanayi.
Masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Falawe da ya tsara shirin ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalamu.